نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمة الله بركم من السادة أولنا يمتشي دا ثلاثة واندى دا تدا عشرين غوة رمضان أولنا شكرا تدبور تليهدو da 25 bayan hijira wanda kuma shine yammaci na biyu ga watan shaqa shekara ta 2004 miladiya a yammacin jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 49 cikin wannan sura mai albarka suratul an'am yau kuma zamu tashi farkon aya ta 50 kafin haka akwai tambayoyi mai tambaya ta farko yana cewa mace ce ta tafi yaji wato suka fata da mijinta ta tafi gida amma ba ta tafi ba to tana can gurin kuma sai ubangiji ta Allah ya karɓi rayuwar mijin kafin asasin ta ta dawo gida to sai ta zo za ta dawo ɗakin mijinta ta yi ta kaba sai uban mijin ya ce a ta koma gidansu ta je ta kaba a can menene abin yi a hakikanin gaskiya idan mace mijinta ya mutu inda shari'a ta tabbatar ta zaman ta kaba shine ɗakin mijinta sawa'un gidan da yake mallakar sa ko da gidan haya ne ko da gidan haya ne a nan ne za ta zauna ta kaba sai dai shi mai gidan haya ya yi hakuri kuma ya lura da halin da ta shiga ciki ba hali ne ma na a tuntube ta kudin haya ba idan ko har rashin tausayinsa ya sa sai ya nema to a samu yankowa musulmi ko cikin danginta ko cikin dangin miji su biya kudin hayar na zaman da za ta yi ta kammala ta kaba amma ka'idar ta kaba mace tana yi ne a ɗakin mijinta wannan shine nassi ya tabbatar daga hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka abinda wannan uba yayi wato uban miji bai dace ba kamata yayi hakuri ta koma ɗakin mijin ta je ta kaba a can dan shine yafi dacewa da shari'a na'am sannan kuma zaman ta kaba zama ne da mace za ta yi za ta kaura cewa ado dan zama ne da ya kunshi ibada mace za ta kaura cewa dukkan dangin kayan ado tufafi ba za ta sanya na ado ba za ta sanya tufafi ne waɗanda suke baya go ba fallasa sannan ba za ta yi amfani da man shafawa ko turare ba sannan ba za ta yi amfani da sabulun wanki ko sabulun wanka mai ƙanshi ba sannan ba za ta yi kitso ba sannan ba za ta yi lalle ba sannan ba za ta rinka sanya kwalli ba har tsawon wata 4 da kwana 10 sannan ba za ta fita ba sai in fita ta zama ta dole ta larura kamar zuwa asibiti ta je ta dawo amma ta je aiki ta dawo wannan bai halatta ba indai tana cikin ta kaba ko a ce ta je makaranta ta dauki darasi ta dawo ta ci gaba da zama da abin nan dakin ka ba wannan bai dace ba ko alama bai dace ba daidai bane ba mace ba ta fita sai in fita ta zama ta dole ta larura ba za ta fito a duniya ba za ta sa kwalli ba da wanne ne mace za ta fi bukata tsakanin sa kwalli da yin kitso kwalli ya fi bukata amma lokacin da wata mace ta zo wajen manzon Allah ta ce idan tana ciwo ta sanya kwalli manzon Allah ce wata hudur kwana 10 kadai da a jahiliya ba shekara ɗaya kuke ba ba ku sakan ba to yanzu da an ce ki wata hudu da kwana 10 yace ba za ki sa ba har sai wata hudu da kwana 10 sun wuce kitso ai kwalli ne da haka ba za ta kitso ba in na da na kanta sai ta kyale sai aka haro ta fitar kwana 10 in kuma ta kunce to shikenan sai ta dan lullubce gashin kanta ta yadda ba zai zuba ba amma ko ba ado ba za ta yi ado ba dan dukkan abin da zai dauki ma'anar ado an haramta wa mace ta yi shi a cikin kwanakin ta kafa sannan ta kaba mace tana shiga ne da zarar mijinta ya rasu tana jin labarin mutuwar sa shikenan sai ta tashi ta cire kayan adon da ke jikinta in fuskar ta akwai hoda baki lebanta akwai jambaki sai ta je ta wanke ta goge da niyyar ta shiga ta kaba ba sai wata mace ta zo ta shigar da ita ba sannan kuma idan wata hudar kwana 10 suka wuce shikenan ta fita daga takaba ba a jiran kuma sai wata mace ta zo ta fitar da ita daga takaba irin yadda ake na al'ada din nan wanda al'ada ce ba addini ba mai tambaya ta gaba na cewa sun sami sabani tsakanin shi da mijinsa kuma abin da mahaifinsa, amma abin da ya fahimta wato matar mijin take ziga, wato matar mahaifin nasa ita take ziga mahaifinsa, da haka koda yayi masa dukkan wani alheri baya karba, sai ta hana shi karba. Da haka kiso ayi wa'azi ko a ji hankali game da wannan, yato bai dai dace ba kan mutum ya rika gaba tsakanin shi da ɗansa, a ce mace ta shiga tsakanin su ko ko wani abu na duniya ya shiga tsakanin su, wannan bai dace ba. Duk irin laifin da ɗanka ya maka, idan har ya zo ya nemi ka yafe masa, ya nemi ka yi masa rangwame, to abinda shari'a ta ladabtar da mu a kai shine sai ka yafe masa. Ubangiji ta'ala ce wali aku wali yaskum ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, ya kamata mutane su rinka yin afuwa, kuma ya kamata su rinka kawar da kai idan an yi musu abu, su daina daukan cewa sai sun dauki fansa. Da haka bai dace ba mahaifi ya kullaci ɗansa a zuci har ɗan yana ta kokarin bin shi, ya neme ya yafe masa, ya nemi tuba, amma kuma ya ki karɓan tubansa, wannan ba daidai bane ba. Ai kai ma kana sabawa Allah a kowane yini, Ubangiji ta'ala ya yi haƙuri bai kama ka da laifinka ba. Ubangiji ce walau ya'akhudhullahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka 'alayha min dabba walakin yasirhum ila ajalin musamma, a wani wurin walau ya'akhudhullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabba walakin yasirhum ila ajalin musamma, inda Ubangiji ta'ala na kama mutane da zaluncin da suke yi, da babu wanda zai rage a banka sa. Inda Allah na kama mutane da irin laifukan su, da kai laifi Allah ya kama ka da shi, da nayi da kin yi da yayi, Ubangiji ya kama mutum da laifin da yanzu babu kowa a banka sa. Yusa manzo Allah ya ce dukkan dan adam mai kuskure ne, sai dai wa khairul khata'ina tawwabun, mafifita cikin masu wato ainihin kuskure sune wanda suke kokarin tuba zuwa wajen Ubangiji. Kuma kamar yadda Ali Ibrahim ta bayyana, walladina idza zalamu anfusahum walladina fa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, wato wadanda idan suka aikata wata alfasha ko suka zalunci kansu, nan take sai su tana da Ubangiji su koma zuwa ga Allah. To haka ake so bawa da ya sako ya tana da Ubangiji ya koma zuwa ga Allah, sai Allah ya yafe masa. Haka Ubangiji yake, da an koma gare shi sai ya yafe. To kai ma ya kamata idan aka yafe, idan aka nemi ka yafe, to sai ka yafe. Da haka bai dace ka kullaci danka a zuci ba. Wata tambaya makamanciyar wannan ma ita ma ta yi kama da wannan, shi kuma mahaifi ne yazo zai aure da ɗansa, zai masa aure, to matar da ya zaɓo masa baya so, amma ta yi masa dole cewa sai ya aure ta. Me zai faru da ya karshe lokacin da ya aure ta, tunda baya son ta, kaga zama ba zai daɗi ba. Karshe da aka kai aka komo, shikenan sai suka rabu, yaro ya saki yarinya, da ya saki yarinya sai ya auro wata daban, kuma mahaifin har yanzu yana nan yana gaba da shi. Kuma har an zo cikin watan Ramadana, ɗan ya je ya nemi Ubangiji ya yafe masa, ya yi duk abin da ya kamata ya yi na ladabi ya ki, har mahaifiyar yaron ta ji tausayin ɗan, ta tausaya masa halin da yake ciki, sai ta sa baki ta ce da uban, yanzu abe dace ba ana cikin wannan wata mai alfarma, ɗanka ya yi maka laifi, ya tuba, ya nemi ka yafe, ya yi kaza ya yi kaza, amma ka ki yafe, wannan aka daidai ba ne ba. To wai sai kuma uban ya ji haushi, sai ma ya saki ita kanta uwar. To wannan ba ɗabi'a ce ta musulmi ba, musulmi bai kamata ya yi wannan ba. Wannan ba ɗabi'a ce ta musulmi na gari wanda yake fatan rahmar Ubangiji ba, kuma yake sa ran tsira daga wuta a cikin wannan wata mai alfarma. Aje ya riga ya yi laifi, ya auri wadda ba ita kake so ba, to shikenan, kuma ya dawo ya nemi ka yafe masa, sai ka yafe masa. Kuma sannan ai a musulunci yadda ya mace ba a tursasa ta auri namijin da ba ta so da ka'idar shari'a, kamar yadda muka ansa wannan a kwanakin baya, to haka namiji ma uba ba zai tilasta masa cewa dole sai ka auro yar kaza ba, ko yar wani, ko yar wani, ko yar aboki na dan mai zumunci, dan shi kake so kaiwa gata ba kanka zaka kaiwa gata ba, shi kuma idan kai masa gata ka kyale shi auro da yake so, illa ya kake uba ka ba shi shawara, shin wannan yarinya da danka yace yana so, menene abun akushe a tattare da ita a musulunci, tana da wani laifi a musulunci da bai dace ba danka ya aure ta, shin gidansu suna da wani laifi a musulunci da bai kamata a yi aure a gidansu ba, wannan shi zaka lura da shi. Amma idan ba su da wata makusa a musulunci, ko ita yarinyar ko gidansu, baya dacewa uba ya zo ce ba haka ba, sannan baya dacewa ka ce dole sai wanda kai kake so zai aure, dan kai fa shi zaka yi aure ba kai zaka yi wakan ka ba, kai lokacin zaka sai ka aure wanda kake so, to shi ma kuma sai ka kyale shi a aure wanda kake so. Amma ba daidai bane ba a mata mutum ya aure wanda baya so, dan aure gaba ɗaya shi ana gina shi ne akan soyayya, in babu soyayya babu aure. Da haka manzo Allah ke jin tausayin masoya, in ya ga soyayya ta yi soyayya wani dalili ya sa ba za a yi aure ba, yakan ji tausayin su ina ma su yi aure, dan da kansa yake cewa lam yura lil mutahabbayn ghayru zawaj, ba abin da ya dace wa masoya guda biyu illa su yi. Kada a kyale su rayuwa haka ba tare da aure ba, dai idan kuka matsa kuma san su yi karfi kuma kuka ce sai an raba su, kai uba ka ce sai dai aure wata a wani gida, ko iyaye su ma sun ce sai dai su aure da ɗayansu wani gida, to lokacin da za su yi muku kwana su yi muku wayo su haɗu da juna ba ku sani, tunda yana son suna sai. Da haka ya kamata iyaye su yi hattara a madadin wannan da a madadin dukkan al'ummar da suka taru wajen wannan sauraron tafsiri da bayan da za su ci kafofin watsa labarai, muke roƙon wannan uba dan Allah, dan Allah ya ji tsoron Allah ya fi yawa wannan danashi, kuma ya kalli alfarmar wannan wata mai alfara na watan Ramadana. Yaron nan ya je ya aure, magana ta riga ta wuce, a rufe wannan chapter, a shiga wani sabon zancen daban a duniya, amma ka rike abu shekara ɗaya shekara biyu, wannan ko alama bai dace ba da halayya na musulunci. So nawa kai ka saba wa Ubangiji, ba ka san Ubangiji ta Allah ya kai maka, kuma ya kamata ka dawo da mahaifiyarsa, tunda dai laifin kenan kawai, dan ta ce wani a kyale ta ba ka hakuri sai ka sake ta, wannan ba daidai ba ne, wannan ba daidai ba ne. Idan har mutum ya tafi a kan hasafa, Allah na iya jarraba sa, ya yi masa hukuma a nan gidan duniya. To ba ma fatan Ubangiji ta Allah ya kama ka da wannan laifin, so muke yafe maka, amma kai ma so muke ka yafe wa ita mahaifiyar yaron ka, dawo da ita, sannan kuma shi yaron ka yafe masa, ka kyale shi, ku ci gaba da mu'amala ta. Ubangiji ta Allah ya sa ya ji. Wannan shi yana godiya ne ga kafofin watsa labarin NTA Borno da kuma BRTB da kuma wata takardar a haɗe, wanda shi kuma yake cewa wai me yasa gidan talabijin na NTA Borno duk ranar Talata ba sa samar da tafsiri cikakke sai su sa mana a gosire. Wannan wasiƙa ce da fatawa zuwa ga gidan NTA, ni dai na gama ko wasu ba. Me yasa suke gutsurewa ba sa sa cikakke, wallahi wa'ala. Amma dai na san suna dawo da shi wajen karfe bakwai ne ko wani abu ne makamancin haka, saboda wani program ɗin su na karfe 11 da suke ɗaukowa daga Abuja da ranar Talata. To amma shi na san abin da yake cewa, tunda dai an dawo da shi to ya kamata a bayar da shi a cike, ba a yanke kwata a yi ta tallace-tallace ba. Haka ya rubuto, amma dai na isar da tambayar ka, na isar da fatawar ka. Wannan yana magana ne akan cewa mummunar ɗabi'a da suke yaɗuwa yanzu tsakanin mata, ka samu mace mai neman mace, sannan kuma namiji mai neman namiji. Allah ya tsare. Mummunar ɗabi'a ce wanda yake ko da a cikin dabbobi, ba duka dabbobi suke yin ta. Sai shi alade da ire-irensu, wulakantattun dabbobi su ne a cikin jinsinsu, namijin ke neman namiji, mace ta nemi mace. Amma a cikin bil'adama mutane da Allah ya karrama da kwakwalwa da tunani da basira, bai dace a samu wannan ba. Allah ce laqad karramna bani adam, Allah ce laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan adam da Allah ya karrama shi ya mutunta shi, dan adam da Allah ya halicce shi cikin daidaituwar yanayi mai kyau mai ban kai, bai kamata a ce wai namiji ya zo yana sha'awar ta namiji dan uwansa, ko mace tana sha'awar mace ya uwarta. Wannan abu ya sabawa shari'a, ya sabawa lafiyayyen hankali, bai dace da shari'a ba, bai dace da hankali ba. Dan a hankalin mai hankali ba abinda mace za ta mori da shi a cikin mace uwarta, sai dai in mutum ya samu juyewar kwakwalwa, sai da kwakwalwarsa tana ba shi sako bai daidai ba, yana jin daɗin abinda ba ya da daɗi, kuma yana jin tsami ko warin abinda yake mai kanshi. Duk mutumin da yake jin warin turare kuma yake jin kanshin shadda, to kaga wannan kwakwalwarsa ce ta lalace, babu yadda ka iya. Dan haka a ɗabi'ance ya kamata ɗa namiji ya yi sha'awar kamata. Akwai ababe masu jan hankali a jikinta wanda za su sa ya yi sha'awar ta. Ita ma a ɗabi'ance ya kamata mace ta yi sha'awar ɗa namiji, dan akwai abu a jikinsa da za ta yi sha'awa. Amma namiji ya yi sha'awar namiji, mace ta yi sha'awar mace, dabbanci kenan ko ƙasa da dabbanci. Waɗanda suke cikin wannan ɗabi'a su ji tsoron Allah, su tuba tun kafin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dauke su da azaba. Dan kaga namijin da ke neman namiji, idan fa an kama su, ba batun cewa sun taɓa yin aure ko ba su taɓa yi ba. Kashewa ita ce hukuncin su. In ana doka, in ana aiki da dokar Allah, kawai kashe su ake. Waɗansu malama suka ce ma ayyukutaluna harqan binnari, za a kashe su ne ta hanyar kona su da wuta, mafi tsananin azaba za a yi musu. Waɗansu malama suka ce a hauginin da ya fi kowanne tsawo, kowanne dutsen da ya fi kowanne da ke garin da suka yi wannan laifin, a haucan sai a jeho su ƙasa. Sannan kuma a biyo su da duwatsu ana jefa su. Dan akwai kwaye abin da aka yi wa mutanen Annabi Lut, fa ja'alna 'aliyaha sadilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijil mandudin musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin bi'ir. Fatan mu wanda suke cikin wannan mummunar ɗabi'a, Ubangiji ta Allah ka shirye su, ya Allah ka ba su ikon tuba. shin namiji dan adam zai iya auren ta matar aljana ko namijin aljani ya auri ta matar dan adam? Jinsin ba dai bane, babu aure a tsakanin su. Imam Malik ibn Anas yana daya daga cikin wanda suka bada fatawa ta rikin halacci. Akwai malaman da suka ce a iya auren, amma gaskiya zancen su mai rauni ne. Shi abin da ya sa wannan auren ba ta da tabbaci. Mace za ta iya fakewa da wannan, ta je ta yi zina ta zo da ciki a ce waye miki ciki, ta ce a wani mijinta ne wani jinnu. Daga kudu zai ke kullum ke zuwa da daddare, in safiya ta yi ya koma, kaga ba za ka iya kare ta tabbatar da ba ka gani shi, to ka buɗe kofa a yi ta yin zina. Ko ba haka ba? Wani ma zai fake da wata baya da mace, yana zuwa yana ɓarnar sa wani waje a ce ina matar ka, sai aljanna ce ba a garin ta, sai shi kaɗai ke garin ta. Imam Malik sai in kuma buɗe wannan kofar, to kun buɗe kofar yanzu. Ko shi ka ba wa fatawar Imam Malik akan wannan tana ba, wato jinsin aljan daban da jinsin ɗan adam. Abinda ɗan adam ke ci ya rayu ba sai aljan ke ci ya rayu ba. Abinda ɗan adam ke ji na daɗi ba sai aljan ke ji na daɗi ba. Kuma gaggawa da hanzari ma na ɗan adam daban da na aljan. Yanzu haka nan kafin mu tashi daga tafsiri mu dawo, sai aljani da ya sakoto ya dawo. Ko ya je maka ya dawo, muna zaune a nan gurin. Kaga yana da hanzari, yana da gaggawa. Yanzu haka sai ya rikide ya fito cikin wata halitta. Mai ban tsoro ko mai ban sha'awa ko mai ban mamaki. Ko ɗan adam ko aljan ko dabba. Dan adam kuma dole a dan adam din sai ko don lokaci ba a rike da yake. To kaga tunda ba jinsu ɗaya a aure ko ma akan samu jituwa ne idan jinsu ya zama ɗaya. Sai a samu kusantar juna. Yanzu mu abincin mu kowa ya fiki daga gaggon abincin mu. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallama yace idan kun tashi yin tsarki da ake yi da hoge, kar ku yi da kashi, ku yi da hoge dutse. Aka ce saboda me yace shi kashi din nan da kuke ci ku jefar shine abincin yan uwanku cikin aljanna. Ina fata mun hanta. To ka gani kashin dabbobinku ita ce ciyawar dabbobinku. Kaga jinsin dabbobin da su ma daban da nan. To na za a aure a wannan tsakani, ya za a samu fahimta juna. Kuma yanzu ke kika aure aljini wata rana ya zuce ya kuɗa miki tafi ki yi ya kuɗa. Malin aljini kuma zai iya. Kaga ai ba karamin aiki ba ne. Wannan ba daidai ba ne. Akwai wanda suke karɓan bashin kaya a kasuwa, amma kuɗi suke zuwa a basu, amma ba za su samu kuɗin ba, sai su karɓi bashin kayan. In sun karɓi bashin sai su sayar, sai su yi amfani da kuɗin, sai zanto ana bin su kuɗin kayan. Hakan ya halatta ko bai halatta ba? Akwai abin da ake kira bai'ul ina, wanda ina nau'i ne daga cikin nau'ika na kasuwanci da ake yi. Manzo Allah kuma ya nuna riba ne, har yace idza tabaya'tum bil ina وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم يسي إذا كنت لك سنكيا كربا سننكوك يرجد كيو إن هذا كا كيو ميتك كيو كل لنك نبا يندبو بي باكا صلى باكا كرتو باكا استغفارتو wannan shine rayuwarka. Warbitin bizar, kuka damu da noma. Abinda yake nufi da kuka damu da noma, noman da zai dauke muku hankali ya hana ku ibada, kiwon da zai dauke muku hankali ya hana ku ibada. Ma'ana rayuwar tattalin arziki economy kadai ne a gaban ku, ba ruwan ku da addini, ya za ku samu kuɗi ne kadai a gaban ku. Kuka kyale jihadi, manzo Allah ce to sai Allah ya daura muku kaskanci, ba zai taba dauke shi daga kanku ba sai kun koma zuwa ga Allah. To bai'ul ina malamai suka ce shine yanzu kasuwa ina bukatar rance na naira 1,000, rancen naira 1,000 nake bukata. Na zo wajen ɗan kasuwa, sai ce shi ba zai bani rance ba, amma zai sayar mun da wannan a tamfar a matsayin bashi. Nace to nawa ne kuɗinta? Sai ya sayar mun da wannan a tamfa naira 1,300, bayan kuɗinta naira 1,000 ne. Na karɓa, kaga ana bina nawa? 1,300. Daga bacin shi kuma ya ce to ka sayar mun ita naira 1,000. Mu kuma dama 1,000 nake da ma me zan yi da tamfa? Sai na ce eh, sai na bashi a tamfa sai ba ni 1,000. Kar ka manta shi kuma yana bina nawa? 1,300. Kaga wannan riba ce kawai, wayo ne aka yi? To wannan shine bai'ul ina. Yan kasuwa suna yin wannan dabara. Sai ka je neman kuɗi su ce a'a, sai dai mu sayar maka da wannan hajar. Ko mu baka rancen wannan a tamfar, mu baka bashin wannan a tamfar. In ka karɓi bashin a tamfa sai kuma su sai a tamfa a wurinka. Amma da farashin da yake kasar yadda suka sayar maka, to wannan riba ne. Musamman idan an samu tsakanin wanda ya karbi hajar auren sa kuma shine ya saye ta, wannan riba ne kaudan wahida. Amma idan ka je ka karbo tufafin sai ka je ka karyar da shi a waje dan ka samu kuɗi, to wannan daban, dan ya zama wanda ya saya daban da wanda ya baka bashi. Takardar karshe mai wannan takarda yana cewa yana ɗaya daga cikin masu halartar wannan darasi tun shekaru da dama da suka wuce baya, amma a bana Ubangiji Ta'ala ya jarrabe shi da wata matsala a kunnensa kwata-kwata bayan shi, da haka kawai yana zuwa wurin karatu ne don ya samu lada, amma baya jin abin da ake cewa. Da haka yake fatan ƴan uwa da taimaka masa da addu'a a cikin wannan wata mai alfarma, walalla Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo masa da jinsa. Ya Ubangiji, muna roƙonka da sunayenka mafiya kamala da siffofinka masu tsarki, ya Ubangiji ka dawo masa da jinsa, ka warware masa matsalarsa. Da haka ƴan uwa kuma kowa ya tashi addu'a, ko musamman tun daga cewa za a fara tahajjud sai a tashi a cikin addu'a, shi da sauran ƴan uwa da suke cikin matsala makamancin wannan, kowa da ma ba wannan din. Na ce da mu mun tsane ƙarshen aya ta 49, ko za mu tashi farkon aya ta 50. Me Allah Ta'ala ce?
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير، أفلا تتفكرون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون.
قل كتير سوء لا أقول لكم عندي خزائن الله، ني بنتي دكو أولينا تسكوتين الله تكبا، ولا أعلم الغيب كما ني بنسان غيبوبا، ولا أقول لكم إني ملك كما ني بنتي دكو ني ملائكة بني، ني بالأدم نيكلم إن أتبع إلا ما يوحى إلي، ba abin da nake bi sai abin da aka yi min wahayinsa. Qul, ka ce da su, hal yastawi al-a'ma wal basir, shin makaho da mai gani za su zama daidai da juna? Afala tatafakkarun, shin ba za ku dauki izina ba, ba za ku yi tunani ku gane wannan ba? Wannan aya tana cikin ayoyin da suke nuna kasancewar Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓanta da siffofi na rububiyyar shi kadai, ba mai tarayyar shi. Domin khaza'in na Ubangiji su ne taskokin arziki na ƙasa ko na sama. Na ƙasa kamar ma'adanai, na sama kamar ruwa da Allah yake saukarwa da dukkan wani dangin alkhairi da Allah yake saukarwa daga sama. Taskokin arziki irin waɗanda muka sani da waɗanda bamu sani ba, arziki gaba ɗaya a hannun Allah yake. Inna Allaha huwar razzaqu dhul quwwati matin. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard, qulillah. Ba mai arzuta ku daga sama ko ƙasa sai Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka sai manzon Allah ya selanta wa duniya cewa shi fa taskokin Allah ba a hannunsa suke ba, baya mallakar su. Wala alamul ghaib, kuma ban san gaibu ba, ba wanda yake kwanta da sanin sa sai Allah subhanahu wataala. Amma Allah yana sanar da annabi cikin annabawa wani sashi na gaibu, wani bangare na gaibu, cikin abin da Allah ya ga dama ya sanar da annabi shi, wannan akwai shi. Amma duk abin da Allah bai sanar da annabi shi ba, annabin baya iya sani shi da kansa. Da haka aka ce ya ce wala alamul ghaib, sannan wala aqulu lakum inni malak, ni ban ce da ku ni mala'ika bane ba. Kaga annabi sallallahu alaihi wa sallam bil adam ne, mutun ne, jinsi ne na halitta na bil adama, wanda yake dangantuwa zuwa gidan annabi Isma'il, gidan annabi Ibrahim, har zuwa ga annabi Adam alaihi salam. To anan gurin da yawa daga cikin mutanen da suke yin guluwi, wato wuce gona da iri, idan sun so yaban annabi sukan yi kokarin su ce ba mutum bane, wanda faɗin cewa annabi ba mutum bane ganganci ne cikin zance. Domin jinsin halittu dai ga su kamar haka: mutum, daga nan sai aljan, daga nan sai mala'ika, daga nan sai dabba, daga nan sai jinsin al'amuran da ba masu rai ba, duwatsu, ruwaye da sauransu, ciyayi da ke fitowa daga cikin ƙasa. Wannan su ne jinsin halitta gaba ɗaya: mutum, mala'ika, aljan, dabba da sauran al'amura waɗanda ba masu rai ba. Wannan su ne halittu. to yayin da kace annabi ba mutum bane ba to anan gurin kuma ina zaka kai shi idan ka kai shi mala'ika yace an ce yace wala aqulu lakum inni malak ni ba mala'ika bane to sai kai shi wani matsayi mutum ya kai shi matsayin aljannu wadansu malamai suka ce in kace annabi aljini ne kai ridda ballantana kuma kace zaka kai shi matsayi na dabba ballantana kuma kace zaka tashi matsayin ababai wanda suke ba masu rai to kaga anan gurin dole ka dawo ka tabbatar da mutum dan cikin dukkan jinsin halittar Allah wanda yafi kowanne daraja shine mutum da mala'ika sabanin da malamai suke suna sabani ne shin waye fa daraja mutum ne yafi daraja ko mala'ika ne yafi daraja wadannan suka ce mala'ika yafi dalla ya asuna Allah ma amaruhum wa yafaluna ma yumarun ba sa sabo wadannan suka ce a'a mutum ne yafi dan gashi an sa mala'iku su yi sujuda ga mutum shine annabi adam alaihi salam kuma Allah ya ce wa laqad karramna bani adam dukkan jinsin ƴaƴan annabi adam din an karrama su an girmama su ina fata an fahimta to dan haka kage kenan ya kamata mutum lokacin da zai faɗi magana yayi tunanin me za ta haifar na ma'anoni idan kace ba mutum bane ba ma'anar haka me kake nufi da ba mutum bane ba ma'ana kana nufin ya zama abokin tarayyar Allah to Allah kuma din shi kadai ne ba ya da abokin tarayya to kana nufin mala'ika to shi ba mala'ika bane ba la aqulu lakum inni malak to kuma duk abin da zaka sa shi wanda ba mutum ba mala'ika ba to kasa yake da mutum kasa yake da mala'ika ta fuskar daraja da aljanna dabba dukkan su suke da dangane da fuskar daraja da haka dai mutum ya tsaya inda nassi na alqur'ani ya dakatar da shi in ka tashi yaban annabi ko shakka babu shi mutum ne amma mafi fice cikin halittar Allah gaba daya ya fi dukkan mutane daraja ya fi dukkan mala'iku daraja duk cikin halittan Allah ba mai matsayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan ka faɗi wannan shikenan ka riga ka huta ka yabe shi yabo irin wanda ya dace da shari'a in attabi illa ma yuha ilai ba abinda nake bi sai abinda aka yi mun wahayi qul hal yastawi al a'ma wal basir kace da su sun makawa da mai gani kuwa za a iya zama daidai wa daida ba za su zama daidai wa daida ba afala tatafakkarun ba za ku yi tunani ba akan haka wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsaru ila rabbihim wa anzir bihi kai gargadi da shi shi alqur'ani ay lafazin hi din nan alha anan gurin ya'udu ila alqur'ani yi gargadi da alqur'ani wa zaka yi wa gargadi alladhina yakhafuna an yuhsaru ila rabbihim wanda suke jin tsoron a tara su a gaban ubangijinsu laysa lahum min dunillahi waliyun ba su da wani majibincin lamari mataimaki ba Allah ba wala shafi'un ba su da wani mai ceto wato ba Allah ba laysa lahum min dunillahi waliyun majibincin lamari min dunihi ne laysa lahum min dunihi ba su da wani majibincin lamari min dunihi ba Allah ba waliyun kenan wala shafi'a ba su da wani mai ceto haka kuma dai min dunihi ba Allah ba to waɗanda suke da irin wannan firgici a cikin zukatansu su ne ake wa gargaɗi da alqur'ani kuma su ci moriyar wa'azin su ake wa wa'azi kuma su ɗauki wa'azin alladhina yakhafuna an yusiru al-ardh dan mai jin tsoron Allah idan aka masa wa'azi wa'azi zai tasiri a cikin shi wanda ko baya jin tsoron Allah za ga yadda an yi masa wa'azi ba da tasiri a cikin shi Allah ya tsare mu la'allahum yattaqun yusuf gargaɗi da alqur'ani din nan ko sa ƙara samun taqwa a tattare shi su ƙara jin tsoron ubangiji su daina saba masa su tsaya wajen yi masa da'a sai Allah ya ce
wala taqrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha ma 'alayka min hisabihim min shay'in wama min hisabika 'alayhim وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطَرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أليس الله بأعلم بالشاكرين
إمام مسلم يروي حديثي أتكي إن كنت تلتا تنسى دق سعد ابن أبي وقاص الله سقال الدعاء بليش سعد ابن أبي وقاص كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ستة نفر منكسن شيء موشدة منا تارد من ذنب الله سيرد من ستبت قليش فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم sai mushrikai suka ce da annabi uturud ha'ula ila yajtari'una alaina horo waɗannan daga majalisinka dan mu zo mu zauna, kada mu zo mu zauna tare da su su rinka yi mana kankan ba, muna magana su sa baki bayan goru masu kuɗi da su talakawa. Ukrud haula'i la yasriuna alaina, kasu rinka samun karfin halin da har za su sa baki in muna magana. Qala Sa'd bin Abi Waqqas yace, wa kuntu ana wa ibn Mas'ud, na kasance ni da Abdullahi dan Mas'ud ne, wa rajulun min Huzail, da wani mutum daga cikin kabila ta Banu Huzail, wa Bilal, tare da Bilal, wa rajulani lastu usammihima, da waɗansu mutane guda biyu da yanzu ba zan iya tuno sunansu ba. Wato kaga sun ci da ke. Fa waqa'a fi nafsi Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma sha Allahu an yaqa'a, sai wani abu ya tarso a cikin zuciyar manzon Allah, na ce wato ya za a yi, ko in ware su din wato su talakawa in yi musu wurin zaman su daban, majalisin su daban, su kuma mala'u in yi musu majalisin su daban, kar a takuɗa su a masallaci ɗaya ko abin ɗaya, a ba su rana, wannan ranar talakawa su zo a yi musu darasin su, ranar masu kuɗi su zo a yi musu wa'azin su. Manzo Allah ya yi tunanin haka dan kwaɗayin manyan su musulunta, dan yana ganin kowane ɗaya daga cikin su in ya musulunta to akwai ɗaruruwan mutane da za su iya musulunta a ƙarƙashin sa. Kwaɗayin musulunta su manzo Allah yake yi, ba kwaɗayin abin da ke hannun su na mukami ko dukiyar su. Da haka sai ya so ya girmama su, tunda girma suke so, idan ba su girma za su karɓi musulunci, bari a ba su girma. Wannan shi ne tunanin da ya tsaya a zuciyar manzo Allah, amma ba wai ya kori talakawa dan ya maye gurbin su da masu dukiya ko mawadata ba. Hasha li Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an yakuna kadhalika, ba da zai manzo Allah ya wannan tunanin. Amma manzo Allah tunanin sa ya za a yi su musulunta dan na karkashin su musulunta, ya za a yi su musulunta dan musuluntar su zai samo wa musulunci yanci da gata a garin da ake ci. Ina fata an fahimta. To da wannan abu ya tarso a cikin zuciyar manzo Allah, fa haddatha nafsuhu, yayi tunanin zuci gaba da hakan, fa anzalallahu azza wa jalla, sai Allah ya saukar da wannan aya, wa la tatrudil ladhina yad'una rabbahum بالغدات والعشي يريدون وجه kada ka kori wadannan da suke kiran ubangijin su bilghadati asafi wal ashi da yamma a wata kira'a bilghadwati da alghadatu da alghadwatu duk ana nufin safiya wal ashi suna kiran ubangiji kuma da yamma yuriduna wajha suna neman yaddarsa irin wadannan karkace zaka kore su malamai sun fassara da'awatullahi bilghadati wal ashi cewa ita ce sallah suna yin sallolin da ake yi da safe suna yin sallar da ake da yamma. Sallar da ake da safe sananniya ce, kowa ya san sallar asuba. Sallar da ake da yamma ma'ana azhar bil asr. Waɗansu malamai suka ce a da lokacin da aka sar'anta sallah a karan fari kafin ta zama biyar ana yin sallar da safe ne sallar da yamma. A takaice dai waɗansu sun fassara da'awatullahi bil ghadati wal ashi a cikin wannan aya cewa abin da ake nufi da shi shine sallah. Ina fata an fahimta. Bil ghadati wal ashi yuriduna wajha suna neman yaddarsa. Allah ce ma alayka min hisabihim min shay, ba wani abu na hisabin su a kanka, su yi musulunci ko kar su yi, ba za a kama ka da laifin dan mai musulunci ba. Wa ma min hisabika alaihim min shay, sannan babu wani abu na hisabin ka a kansu, abinda duk kai ba za a tuhumce su cewa su ne suka yi ba. Abin nufi laka dinuka wa lahum dinuhum, kai addinin ka naka ne nasu kuma nasu. Abin nufi kar ka damu da cewa dole sai sun musulunta, kai dai kai wa'azi, dan idan ba su musulunta ba za a kama ka da laifin dan ba su musulunta ba, kar ka damu da wannan dan ba za a kama ka da laifi ba, amma ka kwadaitu wajen san musuluncin su ta hanyar da'awa, wannan shine abin da ke kanka, amma ka jawo su musulunci da karfi wannan ba za ka iya ba. Shine ma alaikum min hisabihim min shay wa ma min hisabika alaihim min shay, fa tatrudahum, domin idan ka kore su fa takuna min adh-dhalimin, sai ka kasance cikin waɗanda suka zalunci kawunan su. Wannan aya ta yi kama da faɗin Allah ta'ala, واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل yashwul wujuh bi'sa sharab wa sa'ir murtafaqa, wato kaga sun yi kama da juna waccan aya ta cikin suratul kahf da wannan da take cikin suratul an'am, dukkanin su suna nufin dai manzo Allah ya hakuri da waɗannan talakawan da suka yi imani tare da shi, kuma wannan ke nuna galibin mabiya annabawa talakawa sun fi yawa a cikin su. Wannan shine abinda mutanen annabi Nuhu suka rika cewa da shi, anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun, yanzu kai so kake mu zo mu yi imani da kai bayan duk talakawa ne, ya ayyuhan nasu suka bi ta kuma sai mu zo mu shiga cikin su, wato haka mala'u suka rinka fada. Galibin mabiya annabawa wato ainihin talakawa suka fi yawa, kuma shine abin da ya tabbata cikin hadisin Bukhari lokacin da Abu Sufyan ya gama da sarkin Rumawa ya tambaye shi wane irin mutane ke bin annabi, yace manyan mutane ne, mawadata ko kuma talakawa? Yace talakawa su suke bi shi. Yace dama su ne mabiya annabawa tun fara. Abinda wannan ke nufi wato kaso mafi yawa na mabiya annabawa talakawa ne. A iya samun ɗaiɗai ko masu kuɗi, ɗaiɗai ko masu mulki, amma talakawan sun fi yawa. Ina fata mu fahimta. Galibin mawadata da wuya su sallamawa annabi su bi shi. Galibin masu mulki da wuya su sallama annabi ko da'awa ta annabi, da'awar gaskiya su bi ta, kaɗan ne masu mulki cikin wanda za su sallama mata. Sai waɗanda Allah ya ji kansu. Ina fata mu fahimta. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd, kamar haka ne muka jarrabi sashi da sashi, wato muka jarrabi su talakawan da mawadata, muka jarrabi mawadatan da kuma talakawa. Ina ba da mun mawadatan sukan kiyamusu talakawa, kuma dole su gansu a gari ɗaya babu yadda suka iya. Su kuma talakawan galibi sukan yi hasada ga wanda yake mai wadata din, kuma dole su gaishe da wadata su ba su. Fatanna ba'dahum bi ba'd, ko ne an bai jarrabawa? Jarabawar da talaka zai ci shine lokacin da ya ga wanda ya bi shi wadata, ya fi shi wadata, kare ya masa hasara, ya dauka cewa wannan falala Allah sai ya bashi, ni ma zai iya bani gobe ko jibi, da haka bana masa hasaran tashin sai yake. Jarabawar da za a kai wa mawadaci shi ne ya fitar da haƙƙin Allah ya biya wannan talakan da ya rasa. Idan ya gaishe cikin halin da yake buƙatar taimako, ya taimaka masa, ya tallafa masa, ya ji kukan shi, shine fatanna ba'dahum bi ba'd. Li yaqulu, daga ƙarshe sai ka ji su mawadata suna cewa a ha'ula imanallahu alaihim min bainina, yanzu waɗannan su ne za a ce Allah ya yi wa baiwa banda mu? Kawai dan sun furta kalmar shahada sun shiga musulunci sai a ce wai su ne Allah ya yi wa baiwa? Gashi suna tafiya babu tufafin kirki, ufatan uratan, suna tafiya kafa ba takalmi, ba wadatattun tufafi, sai a ce kuma su suke da baiwa a kanmu, su suke da falala a kanmu? Haka mutanen Makka suka rinka fadawa irin su Bilal, irin su Ammar ibn Yasir, irin su Khabbab ibn al-Arati, irin su Sa'ad bin Abi Waqqas, haka suka rinka fada musu, suna cewa a ha'ula imanallahu alaihim min bainina, yanzu waɗannan ne Allah ya wa baiwa banda mu? Sai Allah ya ce alaysa Allahu bi'alamu bishakirin, shin Allah shi bai san su wane da suke masa godiya ba? Eh, din su aka yi wa baiwar a kanku, dan su ne suke wa Allah ya godiya da ya ni'imta su da musulunci, ko kuma Allah ya ni'imta ku da wadata ku ki ku yi masa godiya ku suka musulunci? Shine alaysa Allahu bi'alamu bishakirin, shin Allah ba shi ne mafi sanin su wane ne masu yin godiya a gare shi ba? Ma'ana Allah shi yafi kowa sanin waɗanda suka dace ya ɗaukaka, ya darjanta, ya ba su falla. Kuma mizanin da ake kallo wajen wane na da daraja, wane baya da daraja, ba wai mizani ne na kuɗi da mukami da connection da kulle-kulle ba, a'a mizani ne na bin Allah da bin manzon Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, wanda ya fi ku kima da daraja a wajen Allah shi ne wanda ya fi bin Allah. Idan Allah ya sa mutum yana da mulki, yana da wadata, kuma ya zo yana turmutsu da talakawa wajen sauraron karatu, wajen azumi, wajen sallah, wajen zikiri, wajen karatun alkur'ani, to kaga ya samu falala kan falala, nurun ala nur. Wannan kuma za ku fahimci wannan cikin hadisin Muslim. Lokacin da talakawa suka zo wajen manzon Allah suka ce zahaba ahlud dusuri bil ujur, mawadata sun tafi da lada, suna yin sallah yadda muke yi, suna yin azumi yadda muke yi, amma sun fi mu ta hanyar sadaka, wa tasaddaquna bi fuduli amwalihim, rarar dukiyarsu suna yin sadaka da ita, mu ko ba mu da rarar dukiyar da za mu yi sadaka da ita? Sai manzo Allah ya ce ku je ku yi ta yin salati, ku yi ta yin istighfari, ku yi ta yin takbira, subhanallahi da walhamdulillahi la ilaha illallah, ku yi ta yin wannan. Sai suka je suka yi ta yi, da masu kudin suka ji su ma sai suka rika yi. Sai suka sake dawowa wajen manzo Allah suka ce abinda ka faɗa mana a sirri mun je muna yi, ko kuma abinda ka faɗa dai ba sa nan mun je muna yi, sun ji kuma sun ci gaba da yi. Sai manzo Allah ya ce sai ku yi hakuri, zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu alimun hakim. To wannan shine matsayin da idan mutum yana da wadata ko yana da mulki zai samu. Idan yayi turmutsu yana rigiggeniya da talakawa wajen sahun gaba a kamsu salawati, yana rige da su wajen azumin litinin da alhamis, yana rige da su wajen ayyukan alkhairi, duk abin da baya bukatan kudi a yi yana yi tare da su, ko ya fi su ko su yi kunnan dauki, shi kuma ya zo ya da kudi su kuma ba su da kudin yi. To shine manzo Allah ya ce zalika fadlullahi yutihi man yasha, to amma ba kowa zai yi wannan ba sai wanda ya yake da zuciyarsa. Isa dun malaku za ka ya gina masallaci amma ba zai zo ya zama da shi ba sai ɗan kaɗan. Dun malaku zai gina makaranta, kowa ya kawo matarsa, kowa ya kawo ɗansa, amma shi ƙila da matansa da ƴaƴansa ba a nan suke karatu. Dun malaku zai yi wani aiki na alkhairi da abin nan, amma shi ba za ka an zo ana yi tare da shi ba, gogayya a yi wannan tare da shi ɗan kaɗan ne daga cikin mutane sai wanda Allah ya ji kansu. Da haka yayin da Allah ya baka falala ta dukiya, ya baka mulki, kuma ya sa maka jin tsoronsa, to wannan kai wali ne cikin waliyan Allah. To shaitan kuma na son ya maka kiyashi akan wannan, ba zai bari kai ba, sai ya ga cewa dan me zaka je ka zauna da shuwa ne, dan me za a ganka tare da shuwa ne, dan me zaka yi kaza, dan me zaka yi kaza. To wannan kuma sai ka ga shaitan ya yi maka wannan dan ya maka hasarar lada da matsayi da ya kamata ka samu a wajen Ubangiji. Allah ce mai.
وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بعده وأصلح ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين.
وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا وتنسك إيمان دعاء يومه idan sun zo wurinka, faqul salamun alaikum, ka ce da su salamun alaikum. Da wannan waɗansu malamai suka kafa hujja cewa ashe ya halatta wajen gaisuwa ka ce salamun alaikum a madadin assalamu alaikum, duk da cewa lafazin assalamu alaikum shine yafi yawa, shine zo cikin galibin hadisai da suke magana akan gaisuwa, ka ce assalamu alaikum bil alif wal lam. Amma da za ka cire alif da lam ka ce salamun alaikum, to ya halatta. Dan gashi Allah ce wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahma, ubangiji ta'ala ya riga ya wajabta wa kansa yi muku rahama, ya wajabta wa kansa ba wanda ya wajabta masa. Annahu man amila minkum su'an bi jahala, cikin ku dukkan wanda ya aikata wani aiki bisa ga jahilci, bisa ga rashin sani, thumma taba min ba'dihi, sannan daga baya sai ya tuba bayan ya yi aikin, wa aslaha kuma ya kyautata aiki, fa annahu ghafur rahim, ubangiji ta'ala mai gafara ne mai jin kai a gare shi. Me yake nufi da ya aikata aiki bi jahala, da jahilci? Shin jahilci na rashin sani? Waɗansu malamai suka ce bai wai jahilci wanda kishiyarsa ilimi ake nufin wannan ayar da shi ba, abinda ake nufi da jahilci a nan gurin ganganci. Abu kaza ka san saban Allah ne ka je ka aikata, saboda shaitan ya rinjaye ka, saboda annafsul ammaratu bisu, zuciya da ke umarni da mummunan aiki ka je ka yi. Don idan da jahilci ne, kila ce za a yafiya mutum ko da ya sani ko da bai sani ba, don jahilci akwai lokutan da yake zama uzuri. To amma a nan gurin tunda aka ce thumma taba, ya nuna jahala a can ganganci ke, an gane ko? Don abin da ake nufi da jahala ba wai jahilci wanda kishiyarsa ilimi ba, a jahilci wanda kishiyarsa rashin daidai. Idan na fassara mana baya cewa jahilci yana zuwa da ma'anar rashin ilimi, sai yana zuwa da ma'anar wauta. To kaga ai wauta ce ke sa dan adam ya saba wa mahaliccinsa, domin duk abin da Allah ya haramta wa dan adam banda ma kasancewarsa sabo. To idan ka lura akwai wani nau'i na cutarwa game da dan adam, ko game da hankalinsa, ko game da dukiyarsa, ko game da gangan jikinsa, ko game da mutuncin shi, in dai Allah ya haramta abu to sai ka samu wannan a ciki. In baka gano ba, nemi wanda ya duka ilimi ya leka ya leko, zai hango maka illoli waɗanda suka shafi hankalin ɗan adam, ko tunaninsa, ko dukiyarsa, ko mutuncinsa. Da Allah ya haramta giya, kaga akwai albazuranci a ciki. Da Allah ya haramta sace, kaga akwai hasara a ciki. Kaga duk waɗannan ababai ko da ba nassi da shari'a, a hankalci akwai hasara a ciki. To mutum ya yi aiki da hankali ne, yayin da ya dai cata aka tatake shi, ko ya yi aiki da rashin hankali, da rashin hankali, to shi ne jahala ɗin. Annahu man amila minkum su'an bi jahala, wanda ya aikata abu kawai don wauta. Ina fata mun fahimta. Summa taba, daga baya sai ya tuba, min badihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Allah ce wa kadhalika nufassilu al-ayat, kamar haka ne muke rarrabe ayoyi. Tafsirul ayat shine tabyinul ayat, bayyana fito da su fili. Walitastabina sabilul mujrimin, domin hanyar mabarnata ta bayyana a gane sakar abisa. A wata kira'a walitastabina sabilal mujrimin, dan ka bayyana hanyar mujrimai a gane ta. Idan an ce litastabina sabilal mujrimin, sai zanto fa'ilin fi'ilin tastabina wato damirun mustatirun taqdiruhu anta, walitastabina anta sabilal mujrimina, dan ka bayyana tafarkin mujrimai. Wato kaga maganar da annaba ake, ka kuma nuna kasawar shi dan mutane su kauce musu. A waje ɗaya kuma sai ka yi bayani ingancin tafarkin annabin dan mutane su. Da yadda Larabawa suka ce wa bidhiha tatamayyazu al-ashya'u, sai an san kishiya ake gane amfani ko illa na ɗaya kishiyar. In ba san kishiya ba, ba a gane inganci na ɗaya kishiyar, ma'ana ba a gane hanya tafarkin gaske, sai an san illa da ke cikin hanyar na tafarkin fata. Ba a gane fata kuma a gane fatan ne sai an gane gaske. Mai wa'azi yana haɗawa da juna, yayi bayanin sunna dan abita, ya bayyana bid'a dan a kauce mata, yayi bayanin wato tauhidi dan a yi riko da shi, yayi bayanin shirka dan a kauce wa shirka. To kaga anan gurin dole lokacin da za ka yi bayanin bid'a, ka yi bayanin shirka, ka yi bayanin sabo. In ka yi bayanin sabo, masu sabo za su ce da su kake. In ka yi bayanin bid'a, duk ɗan bid'a zai ce mu yake wa habaici. In ka yi bayanin shirka, duk mai shirka zai ce da shi kake. Kai a zuci ba da shi kake ba, tsakanin ka da Allah kake. Da ce aka yi kalmar ta fada kai shi, to kuma kila shi ya fito da bid'ar ya koda ta, ya kuma ce ita ce tafarkin bi, kai kuma ka sani tsakaninka da Ubangiji wannan ba tafarkin bi bane. To a nan in ya kama ka ambaci sunan bid'arsa, ka soke ta, ka nuna kasawarta karkashin ayoyin Alkur'ani da hadisi, ya zama wajibi kai haka. Sai dai kawai lokacin da kake yi, ka kauce wa sunan shi, dan ba personality din sa kake suka ba, ideology din kake suka, aqida kake suka, manufar kake suka. Amma ba wani kasancewarsa dogo fari baki mai zane a fuska ko bayan da baya da zane, dan gari kaza, dan kabila kaza, duk wannan kare dame ka ba shi ne ba. Kai dai kana sukar aqidu ne wanda suka saba Qur'ani, suka saba wannan hadisi, wannan dole ne mai bazi wannan. Amma idan kace a kai duk kowa naka ne zaka bi sai sai sai, to ba za ka iya faɗin gaskiya. Dole naka zai saba gaskiya, naka ne ya faɗi gaskiya, ya faɗi barna, sai ka kyale shi. Wai za ku tun fadilu walau kana za qurba, ma'ana yanzu za ku faɗa, ku faɗa adalci, ko da naka ne ya faɗi ba daidai ba, sai ku faɗa ka ce bai daidai ba. Ina fata an fahimta. Ubangiji ta'ala ce wa kadhalika nufassilu al-ayati walitastabina sabilul mujrimin, a wata kira'a walitastabina sabilal mujrimin. Allah ce
qul inni nuhitu an a'budu alladhina tad'una min dunillahi qul la attabi'u ahwa'akum qad dhalaltu idhan wa ma ana min al-muhtadin qul inni 'ala bayyinatin ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو كان لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين.
قل كتير دسو إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله نيدن أنهناني إن بوتا ووند كتير كلا با الله با أهنا دي إن كلاي وند دو كتير كلا wannan wani din koma wane ne sai dai in kirayi Allah shi kadai. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, ma'ana idan zaka roka ka roki Allah, in zaka nemi taimako ka nema a wajensa shi kadai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in ma'ana gare ka kai kadai muke ibada, sannan gare ka kai kadai muke neman taimako ya Ubangiji, ba mu hadawa da wani, ba mu kira sunan wani. Qul inni nuhitu, kace lalle ne an hane ni an a'budu allazina tad'una min dunillah, in bautawa wanda kuke kira ba Allah ba. Kul kace da su la attabi'u ahwa'akum, ni ba zan bi soye-soyen zukatanku ba, haka kawai ku kawo san zuciya in bi shi ba zai yiwu ba. Qad zalaltu, hakika na bata, idan inda har zan bi san zuciyar ku, wa ma ana min almuhtadin, da ban zama cikin shi ne yiwu ba kenan. Qul, ka ce da su, inni ala bayyinatin min rabbi, ni ina kan hujja da ta zo min daga wajen ubangiji na. Wa kadzabtum bihi, ko kuma kun ƙaryata wannan hujjar, ko kun ƙaryata wahayin da Allah din ya saukar. Ma indi ma tastajiruna bihi, abinda kuke son in gaggauto muku da shi ba ni da shi, ma'ana suna nema a gaggauto musu da azaba. Wa qalu rabbana ajil lana qitana qabla yawm al-hisab, suka ce ya Allah a gaggauto mana da kasan mu tun kafin ranar sakamakon, kaje dan jahiltar ubangiji haka ka. Wa idh qala allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama aw itina bi azabin alim, suka ce ya ubangiji inda gaske ne wannan wahayinka ne, to kayo mana ruwan duwatsu daga sama. Ka ji da Allah irin wannan magana ta rashin ladabi, ta rashin kunya, ko ka kawo azaba mai radadi. Haka suka ga fada kamar da suratul anfal ta nuna. Wa yastajirunaka bil azab wa laula ajalun musamman la ja'ahum al azab wa la yatiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun. Yastajirunaka bil azab wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Wa yastajirunaka bil azab wa lan yukhlifa Allah wa'da wa inna yawman inda rabbik ka alfi sanatin mimma ta'udun. Duk waɗannan ɗaiɗaikun ayoyi cikin suratul anfal, cikin suratul sad, cikin wato ainihin suratul ankabut, duk suna bayani ne kan yadda kafirai suka rika neman annabi waye ya gaggauto musu da azaba. Ayi mana ruwan duwatsu, ayi mana kaza, sai Allah ce ka ce da su, ma indi ma tastajiruna bi, abinda kuke nema a gaggauto muku da shi na azaba baya hannuna. Inil hukmu illa lillah, hukunci a hannun Allah yake shi kadai. Duk wannan na nuna tabbatar mu da Allah allantakarsa, shi kadai ne Allah da ya kashe ya raya ya saukar da azaba kan waɗanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama, ya saukar da rahama kan waɗanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama. Magana mai magana baya tasiri wajen ɗaukan dokar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ka ce ayi ayi, baya sa ya yi ɗin, ko ba ka san ayin, ko baya sa ya bar abin, dan shi yana aiki ne da cikakkiyar irada, dan shi fa'alun lima yuridu ne, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, ba a tambaye shi dan me kai kaza subhanahu wataala. Inal hukmu illa lillah, hukunci ba hannun kowa yake ba sai a hannun Allah. Ya qussul haqqa, shi ne ke kissanta muku labarin gaskiya. Al haqqa anan na'at ne man'ut dan an shafe shi, ai ya qussul qasas al haqqa, Ubangiji ne ke kissanta muku kissoshi na gaske, shi ke labarta muku labari na gaske. Nahnu نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين كما يتفدى في سورة يوسف. أوتك راء إن الحكم إلا لله يقضي الحق, وكنت أهنم الله يتسيك أي ينازر تد تسكيا, أي يقضي القضاء الحق. إذن كأنت يقص تسيك كاو مصدر من جنس الفعل القصص الحق, idan ka karanta ya qadi sai ka kawo masdari din min jinsil fi'il alqada alhaqa, ko wanne ka bada ko ma'ana ta daidai. Wa huwa khairul fasilin, shine biyan mai fayyace al'amara subhanahu wa ta'ala. Qul kaseer su law anna indi ma tastajiduna bihi, da ce a wuri na yake abinda kuke nema a gaggauto muku da shi na azaba, ku ce ayi ruwan duwatsu, a ce kuma taskar duwatsun hannuna take, ku ce a kawo azaba mai radadi, kuma ya zanto su to din ajiyar azaban a hannuna yake, lafuzi al'amru bayni wa bainakum, da an gaskata al'amari tsakanina da ku. Jiddan hakurin manzon Allah an kai su bango, sai da an gaskata al'amari tsakanina da ku. Wallahu a'lamu bizzalimin, Ubangiji ta'ala shi ne mafi sanin su wane ne azzalimai, kuma zai musu irin sakamakon da ya dace da su, wala Allah a nan gidan duniya kafin mutuwa ko kuma gobe kiyama bayan tashin kiyama. An fahimta ko? To wannan aya malamai na haka alaka tsakanin ta da hadisin da ke cikin Sahih al-Bukhari. Aisha ta tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta ce banda ranar Uhud, wace rana ce tafi maka takaici a duniya a tarihinka? Idan an gamu da manya da suka yi gwagwarmaya a rayuwa, akan tambaye su wannan dan a karu, ba ma wato annabi ba sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na annabi manzo, ko wani babban malami a garin ku, ko wani gogaggen dan siyasa, ko wani dan kasuwa, ko wani wanda ya san jiya da yau, akan tambaye shi wace rana ta fi maka farin ciki dan ka ji, wace rana ta fi maka bakin ciki dan ka ji. Akwai darussa a cikin rayuwa. Aisha ta tambaye shi banda ranar Uhud da aka ce maka sahabbai 70 aka yi maka rotsi aka aka karya ma hakuri, wace rana ce ta fi bakin ciki a cikin rayuwarka? Sai eh to lalle kan akwai ta. Akwai ranar da nake rayuwar sha bu sa ansa ba. Sai na fito na tafi Taif can wajen su Ibn Abd Yalid na tara manyan su na kiraye su zuwa ga musulunci. Ashe sun tara ɗan dabar su a bayan gari da area boys sun su duddu zuwa hannu. Hikimar su aje ni wuri guda dan waɗancan su gama taruwa ba wai dan za su karɓi da'awa ta ba. Bayan sun ji Annabi ya tallata da'awar su suka ce ka tafi ka ba mu waje kai da aka kore kama daga garinka ballantana ka zo garin mu. Wato ba wanda ya fi waɗanda suka kaucewa gaskiya takama da gari garin mu. Ma'ana kai da aka kore ka daga can ballantana kuma ka zo garin mu tafi ka ba mu waje. Manzo Allah ya fito waɗancan ƴan daba ƴan area boys ƴan sholisho suna bin su suna jifansa sallallahu alaihi wasallam. Baya da kowa a lokacin shi kadai har ya fita daga garin su. Yana cikin tafiya sai ga mala'ikan da aka baiwa damar motsa duwatsun duniya ya zo ya same shi ya ce me kake so a yi? An turo na an ce a baka doka a hannunka, me kake son a yi? In yanzu ka bayar da doka din za a ɗauki a cicciɓa wani dutsen da ya fi kowanne girma ji a sauki a garin su. Kowa ya fita, kowa ya fita. Sai manzo Allah ya ce a'a ina fatan a cikin tsakansu a samu wanda zai fito ya furta kalmar shahada in su ba su yi imani ba. Fata na a kyare su wanda yake darban tuba ya tuba, wanda ba ya darban tuba a cikin ƴaƴansu da jikokinsu za a samu wanda zai yi kalmar shahada. Manzo Allah bai nemi a burtsike su gaba ɗaya ba. To wannan hadisi kamar yadda na faɗa asalinsu yana cikin Bukhari galibin littattafan sira Ibn Hisham da sauransu duk sun rawaito shi. To abinda suke kulla alaka tsakani kamar da Ibn Kathir ya bayani cewa a nan ga shi mala'ika ya zo da taskar duwatsu ya ce da Annabi ɗauki an ba da umarni a hannunka ka yi umarni a zartas. Manzo Allah ya ce a kyale su a samu wanda zai kalma shahada cikin yayansu. Amma nan aya kuma a cikin ayar an ce ka ce da su lau annan yindi ma ta tajiru nabihi, inda a ce abin da ke kuke nema a gaggauta muku da shi na zaba a hannuna yake da kudu al'amru bai ne wa bai na ku da an gama an zata al'amari tsakanin na da ku. To kaga wancan ayar a zahiri kamar ta sukaro da hadisi shi ne al-Imam Ibn Kathir ya ce a gaskiya manufar inda aya ta tafi daban mafuskantar ta daban haka mafuskantar hadisin daban, dan lokacin da wannan aya ta sauka ya sha bamban da lokacin zuwan wancan mala'ika. Eh lokacin da suka ce kawo mana azaba kawo mana azaba ba a lokacin bane mala'ikan ya zo, inda a lokacin ne da Annabi ya ce kawo. To amma ka san ka iya samun bacin rai a yau in baka dauki wata ke bayan kwana biyu daga baya sai kai me sai ka huce. To daga baya bayan lokaci ya riga ya wuce kuma da mala'ika ya zo ce a ga shi tuskar duwa suna hannunmu yaya dauka ji a sai manzo Allah ya ce a kyale shi. Kaga lokutan daban-daban ne to dan adam kuma a iya masa laifi kamar dai yadda na faɗa ya zanto a yanzu ya jure kila gajiya ne da ba zai jure ba. A yanzu da aka yi laifin ba zai jure ba, amma ya aka bari laifin da kai gobe ya kai jibi ya kwana biyu sai ya samu mai ya samu hutun zuciya shi kenan sai abin ya zo ya wuce. To yadda ake hada alaka kenan tsakanin ayar da hadisin, ko da mutum zai ga hadisin al-Imam Ibn Kathir yana ya kware cikin irin wannan fanni a babun tafsiri hada waɗansu wurare da za su iya kawo iskali ya warware su. Daga baya sai Sheikh Muhammad Amin Shinkiti wanda kusanci ne hamilun raya fi hadal majal wato shi ke ɗauke da tuta a wannan fayyan na hada ayoyi ko hadisan da a zahiri kamar sun ci karo da juna amma ba su ci karo da juna ba, a yi bayanin kowanne kaga inda ya nufa daban da inda dan uwansa ya nufa, dan kar ka tuhumci alqur'ani cewa akwai tuka da walwala ko taho magama tsakankanin ayoyinsa ko tsakanin ayoyi da hadisi. Ubangiji ta'ala ya ce qul law anna indi ma tasta'jiluna bihi la qudiya al-amru bayni wa bainakum wallahu a'lamu bil zalimin.
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون.
وعنده مفاتيح الغيب أولاً سيكتي الله مدوكاكين سلكي مفاتيح الغيب مبوطن غيب سكي لا يعلمها إلا هو babu wanda ya san mabudan gaibun nan sai shi kadai subhanahu wataala. Mabudan gaibu kuma guda biyar ne, kamar da hadisi ya tabbata cikin sahih al-Bukhari, kuma aya ta yi isharar ta yi nuni a kansu a karshen suratul Luqman, inna allaha indahu ilmus sa'a wa yunazzilul ghayb wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna allaha alimul khabir. Wannan sunan mabudan gaibu guda biyar waɗanda kuma Allah kaɗai ya san su, to mabudan ma kenan ballantana abin da ke cikin wannan, ke nuna ba wanda ya san gaibu sai Allah, dan mabudan taskar gaibin guda biyar ne, kuma guda biyar din Allah yake banta da sanin su. Na farko inna Allah indahu ilmus sa'a, tashin kiyama ba wanda ya san yaushe wani lokaci sai Allah. Yasalunaka an sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa Allah, ne kaɗai ya sani banda shi ba wanda ya sani lokacin za a tashi kiyama. Wa yunazzilul ghayth, saukar ruwan sama, babu wanda ya san saukar ruwan sama sai Allah subhanahu wataala. Kila ka iya cewa ai yanzu masu weather forecast sukan yi hasashe na cewa za a yi ruwa lokaci kaza kuma a gari kaza, kuma ka ga an yi ruwan, wannan dan abin da suka sani bai kai ɗaya cikin ɗari na abin da ya kamata a ce sun sani ɗin ba, wanda sauran duk na Allah ne shi kaɗai. Su za su iya forecasting din cewa za su iya hasashe na cewa za a yi ruwa a wuri kaza, amma za su iya bayanin cewa ga adadin lita nawa ne na ruwan saman da zai sauka, ba za su iya bayanin sa. Za su iya bayanin cewa ga adadin halittun Allah da za su ci moriyar wannan ruwan cikin dan adam, dabbobi, tsuntsaye, kwaruka, tsirrai da za su fito daga cikin kasa da irin wannan ruwan, ba za su iya wannan. To Allah kuma duk ya san wannan, ya san ruwan adadin lita nawa zai sauka, ganga nawa za ta sauka a duk shekara, ma ba wai a rana ɗaya ba, Allah ya sani. Kuma ya san adadin halittun da za su ci moriyar ruwan, kashi nawa ne cikin ruwan zai jika ƙasa shuka ta fito, kashi nawa ne zai nutse cikin ƙasa bisa ga ka'idar fasalatahu yanabi'u fil ardi, idan a ajiye shi lokacin zamu yi borehole ko mahaɗari ya mu fito da shi, sannan kashi nawa ne zai bar magudanar ruwa ya koma teku, kashi nawa ne zai ba magudanar ruwa kuma ya je ya shiga wani dam a yi noman rani da shi, ko ya shiga cikin wani rami, makiyaya su shayar da dabbobinsu, duk Allah ya san wannan kasafin, budget din yana hannunsa. Da haka da aka ce wa yunzilul ghayth, ba ana nufin saukar da ruwan kadai ba, a'a, saukar da ruwan da amfanin ruwan da yawan ruwan da yawan halittun da za su ci moriyar ruwan. Ku ta ga wannan Allah ne kadai ya san, wa ya'lamu ma fil arham, kuma ya san abin da ke cikin mahaifa. Nan ma kar ya kasu a cikin zuciya ka cewa to ai yanzu talakawa suke likitoci sukan gane abin da ke cikin mahaifa, a ce namiji ne, mace ne, tagwaye ne, kuma za ta haihu rana kaza ga watan kaza, wannan ai kaɗan ne ɗaya da cikin ɗari na abin da ya kamata a ce an sani game da jariri. Ubangiji ta'ala ya san wannan ɗin. Su talakawa, me yasa nake cewa talakawa ne? Wanda ina cikin su ne, ma'ana su likitoci wato abinda suka sani fa sun sani ne bayan an riga an kammala halitta, lokacin da yake zangon farko na dugon mani da ya shiga jiya da daddare, likita ba zai iya bada wannan analysis din ba. Yana fata an fahimta, yana matsayin dugon mani, Ubangiji kuma ya sani tun lokacin da dan adam yake matsayin dugon mani, bayan ya rikide ya zama gudan jini, Allah ya sani, likita duk bai sani ba a wannan lokacin, don ya yi zama tsoka, duk likita ba zai iya bayanin sa ba kan wannan lokacin. Sannan kuma bayan ya riga ya girma din ma, ya zama dan adam ya fara motsi da likita ya sani, abin da ya sani din fa shine kawai wannan mace ko namiji kira za a haife shi ana kaza ga watan kaza, amma ba da tabbacin zai zo da rai ko ba zai zo da rai ba, zai iya bada bayanin za a haife shi kuma ya zanto an yi ɗarin sa, haka na faruwa ko ba ta faruwa. Sannan bai san ba idan yaron ya fito a ina zai zauna, wace makaranta zai ta firamare, da karama da babban sakandare wace university zai yi makiyaye ne manomi ne dan wuta ne ko dan aljanna ne sari ne ko baki ne ko wankan tarwada ne dogo ne tsawon kafa nawa menene kala na idan sa yaya jinin sa zai zama a wani group ka a wani group yake da jini
na'am
ina fata an fahimta duk likita ba zai san waɗannan tafasil ba sai bayan dan adam ya zama dan adam ya zama mutum kuma ba zai san wannan ba gaba ɗaya sai Allah madaukakin sa amma Allah duk ya san wannan domin a wannan lokacin zai umarci mala'ika bi kata bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyyin aw sa'id mala'ika zai rubuta arzikin sa me ya kamata ya samu a duniya gaba ɗaya daga farko wasu harkatar sa me zai shiga akawun din sa tun yana da asusu na kasa har yaje asusun banki tun yana da asusu na katako da kafinta ke masa yana yaro ana ajiye masa kudin da aka bashi na barka da sallah har yaje bude account a gida ko a waje ubangiji ta'ala ya san nawa zai shiga taskar sa bi katabi rizqi ya umarci malaika rubuta wa ajalihi da ajalin sa wa amalihi da irin aikin da zai yi wa sakiyin aw sa'id kuma dan mutane ko dan aljanna to lokacin da Allah ya ce ya san abin da ke cikin mahaifa wannan bayanan wannan tafasil din ake nufi wannan details din ake nufi gaba ɗayan su ba wai wata juz'iyya muayyana wani bangare guda ɗaya ba kaɗai tace
na'am
an gane ku shine wa alam wa fil arham wa ma tadri nafsun madha taksubu gada ba ran da san me zai gobe ka iya hasashen gobe zaka je office gobe zaka je noma gobe zaka je kiyo amma kuma yanzu to ba hakan yake faruwa wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut ba ran da san a ina zai mutu ba dan adam din da san a wani gari zai mutu kuma a wasu rana zai mutu dukkan waɗannan Allah ne yake fanta da sanin su to su ne mafatihul ghaib wato mukullani ghaibu la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr ubangiji ya san kididdigar abin da ke kan fako inda ba ruwa ba wal bahri ya san kididdigar abin da ke cikin teku wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha babu wani ganye itace da zai fado daga sama kasa face sai Allah ya san da fadowar sa kaji fadin ilimin ubangiji yanzu itace ya ɗaya kawai a ce kai kididdigar ganyenta da ya sauka ya aiki amma duka itacen duniya wala habbatin fi zulumatil ardi ba wata kwaya da ke cikin duhun kasa wala ragabin ba wani ɗanyen abu wala yabisin ba wani busasshe illa fi kitabin mubin face bayanin sa yana cikin littafi mabayyani wa huwa alladhi yatawaffakum bil layli Allah ne yake amsar ranku ya karɓi ranku da daddare wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar kuma ya san me kuka aikata a cikin yini da daddare shi zai karɓi rayuwar ku ta hanyar barci idan kun tashi da safe kuma ya san abin da kowa ya aikata sun bai ba'athukum fihi sannan kuma ya tayar da ku fihi wato a yini ranar tashin kiyama liyuqda ajalun musamma wato fihi a cikin yini din liyuqda ajalun musamma har zuwa lokacin da zai zartar da wani ajali sananne a wurin sa التوفي اجيكن القران يلبيني اكو التوفي الاصغر اكو الاكبر كو كتي الوفاه الاكبر الوفاه الصغرى والوفاه الكبرى ببر متوا ده كرمر متوا كرمر متوا اي سي برسي كمان نقول يا هو الذي توفاك برسي اكي نفي انا با متوا با هكا اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك نما برسي اكي نفي با هو متوا با
نعم
انا فاتا ان فهمت اما قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وانن كان متوا اكي نفي انا فاتا ان فهمت summa ilayhi marji'ukum sannan yazo a gare shi ne makomar ku take summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sannan kuma zai ba ku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa abinda muka faɗa zama daidai ubangiji ta'ala ya sa mu tarayya cikin lada wanda muka kuskure kuma Allah ya ji mana a yau idan Allah ya ce mu karfe 1 daidai na dare za mu fara tahajjud karfe 1 ne lokacin farawa ya ubangiji ka sa mu cikin waɗanda za a yi musu rahama a waɗannan kwanaki da za su wassalamu alaikum wa rahmatullahi